Sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke magana kan mitocin da suka hada da mita 31 da 49 da 60 da kuma kilohertz 1,230 a matsakaicin zango. Masu sauraro a Jamhuriyar Nijar da kewaye ana iya sauraro a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa a kan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma Dadol FM. Sannan kuma a duk lokacin da ake so ana iya sauraro a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar internet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC na iya farin cikin gabatar muku da wannan shiri a wannan safiya ta Laraba ta bawa ranar samu. Ina tare da
sahabo Imam Aliyu ga kuma kanin labarai. A Ethiopia, hukumomin kasar suna zargin wani fitaccen dan hamayya da laifin ta'addanci. Rahotanni daga Iraki kuma suna nuni da cewa fadan da ake na kwato birnin Fallujah yana ƙara ritsawa da fararen hula. Wata kungiyar kasar Australia wacce take sa ido kan bauta irin na zamanin yau tace kasashen da suke kau da ido da game da wannan al'amari da ya shafi mutane kamar miliyan 45 suna fuskantar wasu matsaloli.
To, kanin labarin kenan.
Abinci yayi karanci babu, saboda lokacin da kamun shugaban kasa ya mulki shinkafan nan 8,900 ce, yanzu shinkafa tana 17,718.
Hajiya Yalwa kenan akan tsadar abinci. Za ku ji shawarar da ta bai wa gwamnati an jima kaɗan a cikin rahotannin da za mu gabatar yau 1 ga watan Yunin shekara ta 2016. Rundunar 'yan sandan jihar Kano ta kama wasu masu sace mutane, kuma kamar kowace ranar Laraba, sahabu Imam Aliyu zai gabatar da demokradiyya a yau. Dukka sai bayan mun fara buɗe muku taskar mu ta labarai tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. A kasar Ethiopia, hukumomin kasar suna zargin wani fitaccen dan hamayya mai suna Yonatan Tesfaye da laifin ta'addanci. Yonatan, wanda tsohon kakakin jam'iyyar da ake kira Buluko Semayawi, ana tare da shi ne tun cikin watan Disamban bara a ƙarƙashin sashe na hudu na dokar yaƙi da ta'addanci da kasar Habashan ta kafa. Gwamnati ta yi amfani da rubuce-rubucen da ya yi a dandalin Facebook a zaman shaida. Dan hamayya ya soki lamirin gwamnati kan matakan da ta ɗauka na murƙushe zanga-zangar da wasu suka yi a yankin Oromo na ƙasar. Gwamnatin tana zarginsa da shirin zuga jama'a su yi ta'addanci. Lauyan sa ya musanta wannan zargi, yana cewa tsarin mulkin ƙasar Habasha ya baiwa Yonatan ƴancin bayyana ra'ayinsa. Kamar yadda kungiyar Amnesty mai rajin kare ƴancin bil'adama ta bayyana, wannan matsala ba ƙasar Habasha kaɗai ake fuskantar irinta ba, inda ta yi zargin dokoki da aka kafa domin yaƙi da ta'addanci gwamnatoci suna ƙara amfani da su wajen hana ƴan hamayyar siyasa da ƴan jarida da ƙungiyoyin fararen hula yin magana. Banda Ethiopia, inji Amnesty, wasu ƙasashen Afirka da suka kafa irin waɗannan dokoki a baya-bayan nan sun haɗa da ƙasar Kamaru da Kenya da Najeriya da kuma Uganda.
Rahotanni daga Iraki suna nuni da cewa yawan fararen hula waɗanda yaƙin ƙwato birnin Fallujah ke ritsawa da su yana ƙaruwa sosai. Wannan ya biyo bayan matakin da dakarun gwamnatin ƙasar da wata ƙungiyar mayaƙan sa-kai ta 'yan Shia da take marawa gwamnati baya suka ɗauka, kamar yadda aka ji daga bakin wani babban jami'in majalisar wato kula da 'yan gudun hijira daga ƙasar Norway take cewa. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta samu rahotannin da ke cewa ana kashe farar hula sakamakon amfani da manyan makamai, wasu kuma baraguzan gine-ginen gidajensu da suka faɗi sun danne su. Haka kuma akwai rahotannin da ke cewa ɗaruruwan iyalai ne ƙungiyar ISIS take amfani da su a zaman garkuwa. An ji kakakin hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya, William Sprindler. A halin da ake ciki kuma a Siriya, jiragen yaƙi da ake kyautata zaton na ƙasar Rasha ne sun yi lugudan wuta a kan birnin Idlib da ke hannun 'yan tawaye, suka kashe aƙalla mutane 50, suka jikata wasu masu yawa, sa'annan kuma wasu waɗanda gine-gine da suka rushe suka danne su.
Wata ƙungiya daga ƙasar Australia wacce take sa ido kan bauta irin na zamanin yau ta ce za a iske ƙasashe da ba sa yaƙi da wannan al'ada da ta shafi mutane kimanin miliyan 45 faɗin duniya, galibi suna da irin gwamnatoci da suke goyon bayan ko kuma suke kau da kai waɗannan gwamnatoci suna kuma fama da fitintunu ko rashin daidaito a cikin waɗannan ƙasashe. A cikin ƙasashen da kungiyar waɗanda ba sa katabus wajen yaƙi da bautar sun hada da Koriya ta Arewa, da ƙasar Iran, da Eritrea, da Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya, da Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo, da kuma Sudan ta Kudu. Yanayin bautar sun hada da tilasta mutane yin aiki a wasu kuma a gidajen fursuna, da tilasta mata shiga karuwanci domin riba, da kuma tilasta mata auren dole. Kungiyar ta ce Koriya ta Arewa ita take da adadin jama'arta da suke cikin wannan hali. Rahoton kungiyar ta ce India ce take da yawan jama'a mafiya yawa, miliyan 18 da suke cikin bauta. China ce ta zo ta biyu da mutane miliyan 3.39, sai kuma kasar Pakistan wacce take da mutane miliyan 2.13. Wannan adadi ya karu da mutane miliyan 10 a shekara ta 2014 lokacin da kungiyar ta gudanar safiyon ta na farko.
To, daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kuke shan waɗannan labaran. A yayin da tsohuwar sakatariya harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta kusa samun wakilai da ake bukata domin zama wacce za ta yi takarar shugabancin Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat, tana fuskantar kalubala a jihar California daga mutumin ɗaya da ya rage yana karawa da ita, Senator Bernie Sanders na jihar Vermont. Mrs. Clinton, wacce take kokarin zama mace ta farko da za ta zama shugabar Amurka, ta yi kusan samun wakilai mafi rinjaye kafin babban taron jam'iyyar da za a yi a watan Yuli na tsayar da ɗan takara. Yanzu tana da goyon bayan wakilai 2,310 daga cikin wakilai 2,383 da take bukata domin ta zama mace ta farko da wata babbar jam'iyyar siyasa a nan Amurka za ta tsaya ƴar takarar shugabar ƙasa. Babban abokin hamayyar ta Bernie Sanders yana da wakilai 1,542. A wani lamari kuma, alkalin wata babbar kotun Amurka ya fitar da kasidu mai shafi fiye da 400 dangane da yadda ma'aikatan tsohuwar jami'ar Trump suke amfani da matakai masu gauni suna sa mutane kusan alatilas shiga jami'ar domin koyon dabarun sayan gidaje da wasu kadarori. Sakin bayanan wani bangare ne na shari'ar da wasu suka shigar suna zargin cewa an yi musu zamba. A wani taro da manema labarai a ofishinsa da ke birnin New York jiya Talata, Donald Trump, wanda shi ne ya mallaki jami'ar, ya ci gaba da zargin alkalin da yake yin shari'a cewa ba shi da kirki kuma ba shi da adalci.
Rundunar 'yan sanda a jihar Ohio ta nan Amurka tana binciken ko an karya dokoki a matakin kashe wani namijin gwaggwambiri a wani gidan dabbobi bayan da wani yaro dan shekaru 4 da haihuwa ya fada inda ake kiwon gwaggwambirin. An ɗauki hoton dukkan lamarin tafefin bidiyo a kan wayar salula wanda ya janyo ɓacin rai daga masu kiwo da kuma kare 'yancin dabbobi a faɗin duniya. 'Yan sanda suka ce suna ci gaba da tattara bayanai waɗanda daga bisani za ta miƙa wa masu gabatar da ƙara. Wata kakakin ma'aikatar aikin noma ta Amurka ta gaya muryar Amurka cewa hukumar tana nazari domin gano ko an karya dokokin gwamnatin tarayya na kula da lafiya da 'yancin dabbobi. Wata kungiya da take rajin kare 'yancin dabbobi tana son ganin an gurfanar da jami'an gidan dabbobin gaban shari'a.
Labaran duniya kuka gama ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugabannin kungiyoyin matasa sun ce ya kamata shugaba Muhammadu Buhari ya canja ajandarsa na mulki. To, amma kafin ku ji wannan rahoto, za mu fara leƙa jihar Kano, inda rundunar 'yan sandan jihar ta gabatarwa 'yan jarida wasu mutane 32 da take zarginsu da sace-sacen mutane a wasu ƙananan hukumomin jihar da suke makwabtaka da dajin Falgore. Ga wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari da sauran bayani.
A 'yan makonnin da suka gabata ne aka sami rahotannin sace-sacen mutane a yankin ƙananan hukumomin Tudun Wada da Kibiya da Rano da Sumaila da kuma ƙaramar hukumar Doguwa, dukkaninsu a yankin kudancin Kano. Dangane da wannan kalubale ne rundunar 'yan sandan ta Kano ta ƙara ƙaimi wajen farautar waɗanda ake zargi da aikata wannan laifi. DSP Magajin Musa shi ne kakakin rundunar a nan Kano.
Dukkaninsu sun amsa da laifinsu, wasu yayin aikatawa suka yi, wasu kuma sun riga sun yi sun ci bulis daga bincike ya sa aka kawo musu kuma suka amsa. Ga mai kai musu abinci zuwa cikin daji, ga wanda aka bar wanda suka sace babu majalisa da kansu ya faɗa su biyar ne. duk abin da zamu yi na kame da tantancewa an tantance wannan tantancewa na tsuran masu lafi
baya ga nasarar damke mutanen kakakin rundunar yan sandan ta Kano yace sun tattaro wasu makamai da albarusai da bata garin ke amfani da su a cikin daji
kaga mun samu harsasai masu rai na AK-47 guda 63 da kuma magazin wato konsan suka tashi na AK-47 guda 5 da kuma albarushi wanda zaka ganshi mai kama da batir din nan guda 97 sannan hartasan da muka samu a gurare daban-daban da ake musaya wuta da su mun samu guda 215 da kuma waya hannu tafi da gidanka guda 13 da kuma lami MTN guda 100 da wukaci da adina da sanda da kwari da baka da sauran ainihin takalma na roba na irin fulani da hulan nan ta fulani da ainihin nema sai kuma kuɗi naira 138 da muka samu a hannun waɗannan mutane
wasu daga cikin waɗanda suka tsallake rijiya da baya daga kaman masu garkuwa da mutanen zuwa dajin na Falgore sun yi tsokaci
wato ni dai ba su kama ni ba amma sun je gida na sun yi tabarin wuta ne kuma daga nan sai suka kama yaro na suka tafi da shi wato daga nan ne suka tafi da shi ne ma suka dawo suka tafi da ni sai suka kama ni amma da muka yi nisa sai suka sako ni
ni din na biki ne da daddare haka zo aka daukin aka kai ni jeje to da aka kai ni jeje da Allah ya bani ha shikenan ko biki ne ko kuma hukuncin Allah ne sai na tashi kaman mai tsari shikenan daga nan kuma da na gane ni sai na kama gudu sai gida sai a daji sun da sai a ba su karbi kuɗi ba yo ai kafin su nema na gudo
honorable Zubairu Hamza Masu dan majalisar dokokin jihar Kano ne mai wakiltar mazabar Smaila a majalisar ya biya kuɗin fansa ga tsagirin bayan da suka sace mahaifinsa a ƙauyen su na Masu a cikin yankin karamar hukumar Smaila
muna godiya ga Allah da ya sa muka ga wannan rana kuma mun sake jin daɗi kuma mun sake samun karfin gwiwa da cewar dai rayuwa za ta ci gaba a wannan lunguna namu kamar yadda ake yanzu Allah yake ya kamata a ce a ƙara na cewar a ba wa 'yan sanda haɗin kai da dukkanin jami'an tsaro kuma duk wannan aka gani ba yadda da shi ba zirga-zirgarsa a tabbata an sanar da hukuma an ɗauki matakin da ya kamata don gudun waɗannan abubuwa kuma a ƙara addu'a sake ba wa dai jami'an tsaro haɗin kai a kuma taya sai aikin gaba ɗaya.
Honorable Zubairu Hamza Masu kenan ɗan majalisar dokoki ta jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Najeriya.
Mun gode Mahmud daga Abuja wakilin sashen Hausa Madina Dauda ta aiko da rahoton cewa shugabannin kungiyoyin matasa sun ce lokaci yayi da ya kamata shugaba Muhammadu Buhari ya sauya ajandarsa na mulki idan yana son ƙasa ta ci gaba.
Matasan sun ce shekara ɗaya da shugaba Muhammadu Buhari ya yana mulkin Najeriya lalle fa al'umma sun gani a ƙasa domin hankali ya kwanta jama'a na walwala sai dai a cewan shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyoyin matasan Arewa Imrana Wadanas da sauran rina Akaba
ya kamata ya kawo mana ajanda ta mutanen Arewa dan har yanzu ajandar da yake karanta ba ta mutanen Arewa ce kuma babba ajandar da muka yi jin daɗin ta ita ta magana kawo ruwa riba Niger ya za a yi a waye gari ya yashe wurin nan a ce jiragen da za su rika zuwa maimakon kayan mutumin Sokoto Katsina Kaduna Zamfara a ce sai ya je Lagos ya dauko idan aka kawo ruwa wancan gurin kai tsaye za ka je Lokoja za ka dauko kayan ba ta da wahala ba sannan fiye da mutum 10,000 ko 50,000 za su iya samun aiki labura ne mai gadi ne ma'aikaci ne duk irin aikin da kake dauka akwai shi nan gurin saboda arziki ya zo mana kasa haja har wancan mutanen da suke mana kurin mu mabarata ne mu matsayata ne mu matalauta ne ai talauci ya kare mana tun da ƙaryar su ta ruwa ce haraji da ake ba su can gurin ana haɓaka Lagos da sauran gurare inda ruwa yake mu ma za mu rika samun harajin nan za a rika ciyar da kasar mu gaba daga nan ma in suka ce a raba kasar sai a raba domin kowa yana da arzikin da zai riƙe kanshi sannan sauran gurare irin inda aka gano mai a tabbatar da cewa shekarar shi ta baɗin Allah ya mana tsawancin kwana ya ga ya za a ce an haƙo man nan kamar yadda sauran gurare suke haƙa kuma an haƙo wani ya ce a tana da Umar ya zo da ita amma sai na ga mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari shi bai ma kawo wannan cikin tunani ba
ko da yake shugaba Buhari ya yi alƙawarin mai da hankali akan abubuwa hudu ne a yayin da yake kamfe ɗinsa na zama shugaban ƙasa waɗanda suka haɗa da tabbatar da tsaro maido da tattalin arzikin Najeriya samar wa matasa ayyukan yi da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa Abu da Hajjai yalwan shata tace da kamar wuya
babban abin da ya dame ni yanzu duk mutumin da yake Najeriya sun talakan Najeriya ya udu kufa da ran shi da lafiyar shi da komai nashi akan magana sai an samu canji to canjin nan yazo yanzu babu wanda yake shan wahala a cikin mutanen Najeriya in ba yan talakawa ba dalili abinci yayi karanci babu saboda lokacin da kamun shugaban kasa har mulki shinkafan nan 1809 ce yanzu shinkafa tana 1178 inni ina iya sai wani na iya sai talaka bai iya sai akwai talakan da ya rantsa da Qur'ani cewa buhu yake sai yanzu awo yake saboda haka ina ba mai girma shugaban kasa shawara a bude border mutanen da suka ranci kudin banki suka je suka shigo da abinci aka datse da tashoshin jirgin ruwa da border na Najeriya in duty za a yi a kira ɗan kasuwa su duty a shigo da wannan abinci kasa ta wadata sannan in za a datse mun li'imta mutanen mu sun koma noma
amma Tijjani Kyari Muhammad daya cikin matasan jam'iyyar APC yace Buhari yayi rawar gani
ni ina ganin cikin kashi 100 zan iya bashi kashi 85 saboda gaskiya maganar tashin bama bumai ya riga ya sauki so akwai ci gaba sosai har zuwa kashi 90 ma zan iya bashi so dan dai ka a ce na nuna son kai so da na bashi kashi 99 so amma kuma babban aiki ne a gaban mu so kuma ya kamata cewon su wanda suke tare da shi su dinga bashi shawara kuma su dinga bashi haɗin kai kan maganar cin hanci da rashawa dan ta bakin maganar sa yace in dai bamu ci bamu gama da cin rashawa ba to cin rashawa ta gama da mu hakan mu ma ta cinye so maganar yaki da cin hanci da rashawa gaskiya yayi kokari sai dai kuma ƙara kokarin
masu sharhi na ci gaba da musayan yawo a game da mulkin shugaba Buhari tare da bada shawarar a yi maza a saki kudade da aka ce an tara ko mutane za su samu saukin kayan masarufi Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yanzu dai nan misalin karfe 1:17 na dare a gogon Washington DC. Kuma lokaci yayi da za a saurari demokradiya a yau.
Demokradiya a yau. Cikin shirin za mu duba siyasa da kuma dokar hana shigo da abinci ta kan iyakoki. Yamma masaro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Dokar hana shigo da abinci ta kan iyakoki a Najeriya yana ci gaba da janyo martani ta kowane bangare. Matsaloli biyu da suka fita fili kamar yadda masu sharhi da ƴan kasuwa suka faɗa shine matakin yana taimaka ƴan kasuwa masu ƙarfi yana kuma ƙara karya ƙananan ƴan kasuwa. A bangaren gwamnati akwai zargin rashin samun kuɗaɗen shiga. A watan hudu Ibrahim Alfa Ahmed ya tambayi Garba Shehu kakakin fadar shugaban na Najeriya dalilin wannan mataki na hana shigo da abinci ta kan iyaka.
To, ma ni a iya sani na. Gwamnatin Najeriya bata hana shigo da shinkafa ba. Abinda aka dakatar shine a ƙetaro da shinkafa ta iyakar Najeriya. Wato kamar makotanmu da suke ba ta jirgiro ta teku ba an yadda shigo da shinkafa ta teku to saboda haka a sako a jirgin ruwa a kawo domin anan ne ma'aikata na custom da ma'aikata na kare lafiyar jama'a suke a same su a tare su zo su yi aiki amma ba wata kila ka dauko shinkafa ka ketaro da ita ko ta arewacin nan namu ko Chad ko Niger ko kamar ka ketaro ta border ka shigo da ita inda babu ma'aikata ita gwamnati bata samu kudin shiga na haraji da zata karba anan ba ma'aikatan lafiya ba su duba cancantar ko za a iya cin wannan abinci ma da ka kawo
makon jiya mun kawo muku cikakken hira kan abinda wasu ƴan kasuwa a jihar Kano musamman suke cewa kan wannan mataki na hana shigo da abinci ta kan iyaka
magana ta Allah kasuwa ba dadi yanzu sai ga saboda dalilin da yasa na farko mutane suna son kayan ya zama yayi karanci a kasuwa sannan kuma inda ake bari a shigo da kayan gwamnati ta dace ta ce ba za a shigo da kayan nan ba yanzu a misali nake ba magana gwamnati ka gane a yanzu ta rike wannan bodojin da muke yi shigo da kaya na arewa ka gane, wanda yanzu gwamnati tana ta ikirari cewa ai yan kasuwa ne suka ta bari a shigo da kayan kasuwa, basu shigo da ta ba. A estimate abin da ake magana, ko lokacin da gwamnati ta bude wannan bodojin na arewa, ka gane estimate abin da gwamnati ake biyan dutin da shinkafa naira 3,900, ya za a ce a wani situation na a ce wai gwamnati wai ta sauka a talaka. A yanzu na ba magana an ka tsallaka bodan nan sai ka samu difference in wannan 3,900 a dubu guda in ka kashi nan wannan. So a misali yanzu mutane suna so sai kayan amma babu kayan a kasuwa.
Mun zo ce da gwamnati tana son bukatar nan yinda ake transfer shinkafa a duniya by land, by air, by sea. To da me kamata gwamnati ya ga kago namu nan Kano, sannan kuma in aka ce lalle ila wasu dan kasuwa mai kai mun kai ya shigo da kaya ta ruwa sai yana importation license. Sai ya je Abuja ya sponsor importation license, sai ya kafa corporate affairs, sai ya kafa company, sai ya je Abuja LC a Lagos. Sannan kuma akwai wani minimum ton da ake bukata ya je kashi mai kamar trailer ɗaya trailer yubi zai kawo ta Lagos, sai ya kai kamar daga ton 10,000 zai shigo da shi ta Lagos. Haka wannan mai kankan ba, wannan an ba da dama ne wasu masu ƙananan manyan kamfanonuwa su ci gaba da wannan monopolizing ɗin kasuwa.
Dr. Ahmad Adamu malami ne a jami'ar Shehu Musa Yar'Adua da ke Katsina, masani ta fuskar tattalin arziki. Ya rubuta wata makala kan bukatar gwamnati ta bude kan iyakokinta. Na tambaye shi fa'idar wannan mataki na gwamnati kan tattalin arzikin Najeriya da kuma hauhawar farashin kayan abinci.
Tun da yanzu muna maganan shi harkan abinci ne, musamman ma shi abincin da zan ce mutane da yawa suke amfani da shi, wato shi shinkafa wanda har shi wannan gwamnati suka ce sun hana shigowa da ita ta hanyoyin ko kuma in ce hanyoyin shiga na kasa
na doron kasa
wanda yawa so wannan ya kara tasiri gurin tsawwala ko kuma kashin farashin ita shinkafa da kuma karancin ta a musamman ma a cikin Najeriya. So kuma kamar yadda shi shugaban hukumar fasar kauri wato custom kenan kamar yadda ya faɗa ce cewa dalilin da ya cire wannan saboda yawan cin hanci da rashawa da haƙƙi a bodojin Najeriya yayin shigo da abinci da sauran kayayyaki.
A ganinka yanzu wannan matakin ina fa'idarsa, ya taimaka ko kuma ya jawo matsi na ƙarancin abinci ɗaya?
Da farko dai shi abin da ya fi dacewa a yi shi ne idan ka zo ka yake wani tsari ana kai shi, musamman ma shi lokacin da aka ce ana shigowa da shinkafan ta hanyar bodojinmu ta ƙasa sai daga baya kuma aka ce kuɗin shiga ya ragu. To sai a gano sai a ce menene ya jaza raguwar ko kuma durƙushewar kuɗaɗen shiga a wannan watan. Sai an gano cewa ai cin hanci da rashawa da shi jami'an fasa ƙauri suke yi shi jaza har aka samu raguwar kuɗaɗen shiga. Misali sai ka ga mutum ya shigo da trailer 10,015 amma kawai zai biya kuɗin duti ɗin trailer 5 kawai. Sauran kaga za a yi cin hanci ne tsakanin su jami'an fasa ƙauri da shi ne shigo da kayan. Su ga wannan matsala ce daban. To amma hana shigowa da shinkafan ba za ta warware wannan matsalan ba. To kaga kamata ake yi maganin wannan ƙurjin farko ba wai ka cire hannunka ba.
Akwai ƴan kasuwa da suka dogara da wannan hanya ta cin abinci. Ma'ana su shiga ƙasashe makwabta suna shigo da abinci da dai sauransu. Wannan mataki ba ka gani ya kassara saboda in an ce sai ta ruwa kawai za a dinga shigo da irin wannan ba, akwai ƴan kasuwa wadda ba su da ƙarfin bin wannan hanya?
Haka ne, akwai da dama sana'a su ne su shigo da shinkafa daga bodojinmu na ƙasa, wani zaɓi kuma masu ƙananan ƙarfi ne, saboda idan har ka shigo da shinkafa ta ruwa to kila sai ka saya da yawa kuma har za ka iya cin riba saboda yawan kuɗin da ake biya wurin shigo da shinkafa ta ruwa ko kuma a kan abinci ma. To kaga wani suke shigowa da shi ta boda ta ƙasa za ka ga su suna da ƙaramin ƙarfi ne, yanzu kuma an hana su ta kayan kenan, yanzu aiki su ya tagayyar kenan, su ba su da aiki ne. Ta kenan wannan hukunci na hana shigowa da shinkafa kaga ya jaza rashin aiki ne, kuma ya jaza ƙarancin abinci, ya jaza tashin ita farashin ita shinkafa. Da cewa kuma abin da aka kaurace ma ake so a kaurace ma wato wannan cin hanci da rashawa kuma har yanzu ba a rabu da shi ba.
Ba a rabu da bukar ba.
Ana samun rahotannin irin rahotannin cewa duk da cewa an hana shigowa da irin wannan shinkafa amma har yanzu ana bin ta hanyoyi wanda ba a sani ba, ko kuma su yan jami'an su kuma yan fasakawa ake amfani da su ake shigowa da shi.
Kai masu cewa kuma ɗaya daga cikin dalilai da yasa gwamnati ta bullo da wannan mataki shine wai domin kare manoma na cikin gida, saboda abin da aka noma a cikin gida shi ma ya samu kasuwa. A matsayinku na masana tattalin arziki, menene fa'idar haka?
To ai idan har za kana so ka tallafa wa manoman cikin gida ne, to sai ka ana suma shigowa da shi ruwa. To da ai wannan gwada bambanci ne yayi. Idan da wani kan mai kuɗi da yawa shi ka mashi shigo da shi, ko wanda mai karamin ƙarfi ka ana shi, ta yake nan wancan ɗan kaɗan ɗin masu kuɗi da suke shigowa da shi ta hanyar ruwa, ta yake nan ka ba su kamar wani dama ne domin su tsawwala ko kuma su haɗa kai har su cicima masu sayan abincin. Abin da muke ce ma turanci manufali kenan.
Da
yake nan wannan tsarin ba wai yayi ba ne da a tallafa ma manoman gida ba.
Ɗaya daga cikin dalilai da ita gwamnati take ba ta bayar ko take bayarwa na ɗaukan mataki na rufe kan iyaka shine cewa a kan iyakokin nan ba ta da jami'an kiwon lafiya waɗanda za su iya tantance lafiyar abinci. Shin kana gani daidai ne wanda a ɗauki wannan mataki ko kuma a sa jama'a cikin wani matsi kan ƙaranci ko kuma kan ga wata gazawa ta gwamnati?
Ai shi ne sadawa na gaya ma na cewa idan akwai matsala guda ɗaya, to ita matsalan kawai za a wuri, ba wai a duka a rubuta duka tsarin da baki ɗaya. Yanzu idan misali aka hana shigowa da shinkafa, na riga na faɗa ma illolin da za ta yi. Saboda kawai babu jami'an da su tantance lafiya ko kuma tantance wannan abincin shi ke nufin shigowa da shinkafa, da sa rashin aikin yi, da kawo hauhawar farashi. Kaga illar da ta kawo ai ya fi ma illar rashin waɗannan jami'an tantance abincin nan. Sannan kuma idan har hakan ya zama dole ne, to ai sai a kawo su a sa su a kowane mana bodi da muke da su. In kuma babu su ita su, sai a zo a haɗa wani wata cibiya wanda duk abincin da aka shigo da shi ta bodojin nan a ce a ce sun bi ta wannan cibiya. A wannan cibiya za a sa waɗannan jami'an tantance abincin, sannan sai a fara Najeriya.
Masu haro da wannan fashin bakin Allah kama ƙarshen shirin demokradiyya a yau na wannan mako, sai kuma mako mai zuwa da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Dr. Ahmed Adamu da Ibrahim Alfa Ahmed da Mahmud Kori da kuma Chubahiro Diodone waɗanda gudumawa su ta ba mu nasara haɗa kan wannan shirin, a nan ne sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.
To kada a manta ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu sallama, Sahabu zai karanto mana takaitattun labarai.
A Ethiopia, hukumomin kasar suna zargin wani fitaccen dan hamayya Yonatan Tesfaye da laifin ta'addanci. Yonatan, wanda tsohon kakakin jam'iyyar da ake kira Blue ko Kesamaye da yaren kasar ana tare da shi ne tun cikin watan Disamban bara, ƙarƙashin sashe na huɗu na dokar yaƙi da ta'addanci da ƙasar Habashan ta kafa. Gwamnatin ta yi amfani da rubuce-rubuce da ya a dandalin Facebook a zaman shaida, amma 'yan hamayya ko kuma masu rajin kare 'yancin bil'adama suna zargin gwamnatoci da amfani da dokoki kan hanyoyi da ba su dace ba. Rahotanni daga Iraki suna nuni da cewa yawan fararen hula waɗanda yaƙin ƙwato birnin Fallujah ke ritsawa da su yana ƙaruwa sosai. Wannan ya biyo bayan matakin da dakarun gwamnatin ƙasar da wata ƙungiyar mayaƙan sa kai ta 'yan Shi'a da ke mara gwamnatin baya suka ɗauka, kamar yadda aka ji daga bakin wani babban jami'in majalisar kula da 'yan gudun hijira daga ƙasar Norway da ke cewa hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta samu rahotanni da ke cewa an kashe fararen hula masu yawa. Wata kungiya daga kasar Australia da wacce take sa ido kan bauta irin ta zamani yau ta ce za a iske kasashe da ba sa yaki da wannan al'ada da ta shafi mutane kimanin miliyan 45 a faɗin duniya, galibi suna da irin gwamnatoci da suke goyon baya ko suke kauda kai ko kuma suna fama da fitintinu ko rashin daidaito a cikin waɗannan kasashe. A cikin kasashe da kungiyar waɗanda ba sa katabus wajen yaki da bautar sun hada da Koriya ta Arewa da Iran da Eritrea da Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da kuma Sudan ta Kudu. Yayin da tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta kusa samun wakilai da ake bukata domin zama wacce za ta yi takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Democrat, tana fuskantar babbar kalubale a jihar California daga mutum ɗaya da ya rage yana karawa da ita, wato Senator Bernie Sanders mai wakiltar jihar Vermont.
To masu sauraro, ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan, sai kuma da hantsi misalin karfe 8 na safe agogon Najeriya. Idan Allah ya kai mu, za mu sake dawowa domin gabatar muku da wani shirin. ciki har da maimaitawar ciki da gaskiya. A halin yanzu kwajin mai Ali ce a madadin sauran abokan aiki nake cewa sai an jima.